Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 15 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger ko ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal Duniya a birnin kuma su kuma za a jimu ne ta Alfar Radio yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Jama'a barkanku da warhaka. Babaya kuma kiri ne tare da Sarfil Hashim Gumal zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To hukumomin kasar kamar sun tsare waɗansu 'yan Najeriya guda 30 da suka ketara kan iyakar ranar Asabar bisa tunanin suna da alaka da kungiyar Boko Haram. Fadar White House ta maimaita abin da shugaban kasa Donald Trump ya faɗa cewa aika bakin hauren da suka shiga Amurka ba da rada izini ba zuwa wasu jihohi da ke ba su kariya ba karamin nakasa ke kawowa ba. Haka kuma yar majalisar wakilan Amurka Ilhan Umar ta ce tana ci gaba da fuskantar barazana ga rayuwarta 'yan kwanakin nan bayan da shugaban Amurka Trump ya kafe wani hoton bidiyo.
To kanan labarin kenan. Bayan ko ku gama jin labarai za ku ji cewa shugaban jamhuriyar Niger Muhammadu Isufu ya jagoranci bikin dasa bututun mai daga Zandar zuwa Toroɗi.
Makwabtanmu na Mali da na Burkina in sun ga sau ɗaukan mai dole sai sun kai har Zandar yanzu 'yan karewa na aiki daga bakin Toroɗi ta tsaye da su ai musu doji su koma mu hanyoyin sun huta da yawan motoci kuma su ko sun huta da zuwa har Zandar ga hatsari da ake yi fuskanta.
Hayya jamhuriyar Niger din an shiga wani takun tsakani tsakanin mutane da kuma gwamnatin jihar Gifa akan dokar hana fitan dare da hukumar yankin ta kafa domin dakile hare-haren Boko Haram lamarin da ya sa mutanen yankin suka ki fita aiki a yau. Yusuf Ali Waharanje kuma na tafi da shirin sa na ilimi to amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumal. Hukumomin kasar Kamaru sun tsare waɗansu 'yan Najeriya guda 30 da suka ketara kan iyakar ranar Asabar bisa tunanin suna da alaka da kungiyar Boko Haram. 'Yan sanda sun ce gungun mutanen waɗanda galibi mata ne da ƙananan yara ba su nemi izinin ƙetare kan iyaka ba, ba su kuma da katunan shaida na tantancewa yayin da suka kasa amsa tambayoyin da aka yi musu. Jami'an tsaron ƙasar Kamaru sun ce sun hango motar safa da ke ɗauke da mutanen da aka tsare ne yayin da suke ƙetare kan iyakar da gamborin Gala inda kungiyar Boko Haram take da ƙarfi a lokutan baya. 'Yan sanda a Kamaru sun ce suna gudanar da bincike domin tantance mutanen da kuma sanin dalilinsu na shiga ƙasar Kamaru. Kawo yanzu hukumomin Najeriya ba su mai da martani dangane da tsare mutanen ba. A jiya Lahadi, Fadar White House ta maimaita abin da shugaban ƙasa Donald Trump ya faɗa cewa aika bakin haure da suka shiga Amurka wato zuwa wasu jihohin da ke ba su kariya daga mayar da su ƙasashensu na asali ya zamto ƙalubale ga ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda ke cewa ba abu bane mai yiwuwa kasancewar babu wasu kuɗaɗe da aka ware domin wannan aiki. Da take magana da gidan talabijin na Fox News, sakatare harkokin labaran White House Sarah Sanders ta ce suna duba dukkanin zaɓin da suke da su idan har 'yan jam'iyyar Democrat suka ci gaba da watsi da matsalar da ake da ita a bakin iyaka. Trump ya faɗi ta shafin Twitter da yammacin ranar Asabar cewa dole ne 'yan Democrat sun ji dokar shiga da fice cikin gaggawa, idan ba haka ba dole ne jihohin da ke baiwa bakin haure kariya su ɗauki matakin gaggawa kan bakin hauren da suke wato Amurka da suka shigo Amurka ta ɓarauniyar hanya ciki har da 'yan daba da masu sayar da ƙwayoyi da safarar mutane da kuma dukkanin masu aikata wasu laifuka. Ɗaruruwan biranen Amurka ciki har da California sun ayyana kansu a matsayin masu baiwa bakin hauren da suka shigo ta ɓarauniyar hanya kariya, suna mai sa hana jami'an shige da fice damar kama wato bakin domin mayar da su ƙasashensu na ainihi. Dogarawan bakin iyaka sun kama bakin haure sama da 100,000 a watan Maris kawai, waɗanda yawancinsu sun fito ne da ƙasashe irin su Guatemala da Honduras da El Salvador, yawan da ya ninka na shekarar da ta gabata. Yar majalisar wakilan Amurka Ilhan Umar ta ce tana ci gaba da fuskantar barazana ga rayuwarta ƴan kwanakin nan tun da shugaban Amurka Donald Trump ya kafe wani hoton bidiyonta tana wasu kalamai kan harin ta'addancin da aka yi Amurka ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001. A wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Lahadi, Umar ta ce yawancin barazanar take fuskanta ana alakanta ta da bidiyon da Trump ya kafe. Haka kuma ta bayyana cewa yawan tashin hankalin da ake samu da kuma kyama daga masu ra'ayin mazanjiya Amurka da sauran duniya. Tana cewa ba za mu ci gaba da watsi da cewa Trump ne ke ingiza su ba. Da safiyar jiya Lahadi, White House ta musanta cewa Trump ne ke ingiza tashin hankali da kuma kin jinin musulmai. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, Ivanka Trump ta sauka a birnin Habasha Addis Ababa domin taron kolin shigar da mata cikin harkokin tattalin arziki da kuma samar musu ayyukan yi. Diye shugaba Donald Trump kuma babbar mai bayar shawara ta kai ziyara shagon gahawa da kuma masakar atamfa a Addis Ababa. Ta kai wannan ziyara ne domin ta karfafa shirin da zai lashe dala miliyan 50 da mahaifinta ya kafa a watan Fabrairu, wanda ake nufin karfafa aiki ga mata a kasashe masu tasowa.
We believe that investing in women is smart development policy and it's smart business. It's also in our security interest because women.
Tace mun yi imanin karfafawa mata abu ne mai kyau ga ci gaba kuma yana da kyau ga kasuwanci, haka kuma yana daga cikin tsarin tsaronmu, saboda idan aka karfafawa mata hakan kan taimaka wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, kuma mun ga hakan yana faruwa ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Ivanka Trump dai za ta gana da shugaban kasar Habasha Sahle Work Zewde da Prime Minister Abiy Ahmed kafin ta nufa kasar Ivory Coast, inda za ta halarci wani taro kan damar tattalin arzikin matan Afirka ta Yamma. Haka kuma an shirya cewa Ivanka za ta halarci taron kolin babban bankin duniya. Waɗanda suka hada zanga-zanga a Sudan sun nemi magoya bayansu da su hallara a hedikwatar sojoji a Khartoum yau Litinin, saboda abin da suka ce ana kokarin dakatar da su daga zaman dirshin din da suka kwashe kwanaki suna yi a wajen. Haka kuma masu hada zanga-zanga sun kira ga sojoji su miƙa mulki ga farar hula cikin gaggawa, bayan da suka yi juyin mulkin da ya hamɓarar da shugaba Omar al-Bashir a makon da ya gabata. Jiya Lahadi, majalisar mulkin soja din ta ce za ta bayyana Prime Minister farar hula da kuma majalisar ministoci da za su taimaka wajen shugabancin kasar, amma ba za su nada farar hula a matsayin shugaban kasa ba. Mai magana da yawun sojojin ya kuma ce majalisar ba za ta hana yin zanga-zangar da ake ci gaba da yi ba, za a ci gaba da gani ko sanarwar za ta gamsar da masu zanga-zangar, waɗanda suka buƙaci majalisar ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da wani sharadi ba ta miƙa mulki ga farar hula. Ƙungiyar ƙwararru a fannoni daban-daban ta mutanen Sudan, wacce ta jagoranci zanga-zangar, ta yi kiran da a kafa gwamnatin farar hula tare da kiran a ci gaba da gudanar da zanga-zanga har sai an biya musu bukatunsu. Daga ƙarshe, jami'ai a gabashin Afghanistan sun ce wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wani bikin ɗaurin aure ya kashe mutane 5 da raunta wasu 15 kafin ya gudu daga wajen. Hukumomi sun ce har zuwa yanzu ba su gano musababbin harin na jiya Lahadi a lardin Khost ba. Akwai mayakan kungiyar Taliban da sauran wasu kungiyoyin 'yan bindiga a yankin da ya yi iyaka da kasar Pakistan, amma irin wannan harin kan ɗaurin aure ba abu bane da aka saba gani ba. Haka kuma a jiya Lahadin akalla kananan yara 7 ne aka kashe a wasu 10 kuma suka raunata lokacin da wani bam ya fashe a gabashin lardin Lakman. Jami'ai sun ce waɗanda abin ya shafa suna wasa ne da abin fashewar a kusa da babban birnin Metairie.
Sarfi Hashim Gumalki ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau ne shugaban jamhuriyar Niger Muhammadu Isufu
ya jagoranci bukin dasa tubali na farko na suma aikin shimfiɗa bututun mai daga matatan Zindar zuwa garin Toroki dake yankin Tilbiri a wani yunkuri na fitar da man kasar zuwa kasashe ko kuma kasuwannin yammacin Afirka lamarin da zai bada damar samar da aikin yi ga dubban matasa. Wakilin murya Amurka a birnin Yamai Solomon Munibarma ya aika mana da ƙarin bayani.
Bututun wanda za a shimfiɗa a tsawon kilomita 170 wata hanya ce ta fitar da man da jamhuriyar Nijar ke tacewa a Zandar don isar da shi kasuwannin kasashen Mali da Burkina Faso, lamarin da zai bada damar rage cinkoson ababen hawa da ma takaita hatsira akan hanyoyin zirga-zirga, abinda ta wani bangare ke zama matakin kare muhalli ba idan wasu muhimman abubuwan da al'ummar Nijar za ta mora. Inji ministan Mo Fetur Fuma Kwai Garo.
Kun san makwabtanmu na Mali da na Burkina, in sun ga zo daukan mai dole sai sun kai har Zandar. Kaga yanzu ƴan kai wannan aikin daga bakin Toroki ta tsaya da su, ai musu doji su koma. Mu hanyoyin sun huta da yawan motoci, kuma su ko sun huta da zuwa har Zandar, ga hatsari da ake fuskanta. Bayan wannan wannan kamfanin za ta gina muna minister na petrol, Turkin petrol, inda ma'aikatan gidan mai za su aiki. Wannan babban gida ne za a yi ya kunshi etage har 21 babu. Bayan wannan kuma a cikin wannan projectin za su gina muna babban likita irin nan Yamai da hospital de reference na Saint Sandy, haka ne za a yi atawa.
Biliyan ɗaya na dalar Amurka ne kasar China za ta kashe domin wannan aiki da ake sa ran kammalawa a tsawon shekaru biyu. Shugaban kamfanin CN Pipeline Company na cewa aikin shimfiɗa bututun zai kunshi wasu cibiyoyin kan hanya akalla 10, yayin da za a yi joni domin isar da tataccen man zuwa Tawa, lamarin da zai samar da aikin yi ga al'ummomin jihohin Zandar, Maradi, Tawa, Doso, Yamai da Tilbiri domin daƙile dukkan wani yunkurin masu satar mai. Bangarorin da ke da hannu a wannan aiki sun dauki matakan tsaro irin na zamani, kamar yadda shugaban kamfanin Sonidef mai dillancin man fetur a Niger Ibrahim Nomau ya bayyana.
Shi wannan bututu a cikin kasa ne za a sashi. Bayan wannan kuma kasa akwai yanayi na kaka, za a dubi hanyar shi. Ana iya saka kamera wanda za ta dibin menene a matsala. In matsala ta faru ina nan ta faru ina nan ya kamata a tafi za a yi maganin wannan matsala. Niger da ya zama to kasa ce wadda ta kwantar hankali a yau, kenan ba mu shakku wani abu a wajen wannan aiki. To da haka ne muke fata wannan aiki Allah ya sa a ƙara shi lafiya don saboda ƙasar mu ta yi amfani da shi.
A shekarar 2011 ne matatar Soras da ke Zandar ta fara tace man da jamhuriyar Nijar ke tonowa daga rijiyar Agadem na yankin Difa domin buƙatun cikin gida. To amma lura da wadatar ɗanyen man a ƙarƙashin ƙasar ta yasa gwamnatin ta ƙudiri aniyar shimfiɗa bututu daga Agadem zuwa ƙasar Kamaru, ba idan wani shirin da ke hangen kai ɗanyen man zuwa arewacin Najeriya, kamar yadda jamhuriyar Benin ma ta bai wa Nijar damar shimfiɗa bututun da zai bi ta Kotonu a kan hanyarsa ta isa bakin teku. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulemu Muni Barma. To har yau dai muna a jamhuriyar Nijar, inda aka shiga wani takun tsaka tsakanin mutane da gwamnatin jihar Difa akan dokar hana fitan dare wadda hukumar yankin ta kafa domin daƙile hare-haren kungiyar Boko Haram, lamarin da ya sa mutane suka ƙi fita domin su gudanar da ayyukansu na yau da kullum domin su nuna rashin jin daɗinsu ga waɗannan matakan da hukumomi ke ɗauka a yankin. Ga dai tamar abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A safiyar yau ne al'ummar jihar Difa suka tsunduma cikin wani yajin aiki na kowa ya zauna a gida wato Billmore ta nuna kin amincewar su ga dokar ta baci da hukumomin na jihar Difa suka kara ma karfi wanda suka ce yin hakan wani takurawa ne ga rayuwar su. Mara Mamadu daya daga cikin jagororin kungiyoyin hararon hula na jihar Difa wanda kuma ya halarci babbar haduwar da gwamnatin jihar Difa yayi kira yayi min karin haske kan matsalar yayin da na tuntube shi ta waya.
Alhamdulillah mutane sun zamna a gida sun kashe kasuwanninsu da tafiya da dawowa yau a garin Difa ko mai kokko ba ta fito ba ba sai ma mai wani mota ko wai mutane ma mai bukata ma a kafa yake yawo yau dan ya nuna bakin cikin shi ga wannan takarda da gwamnatin jiha ya fito ta kara bunta tama mutane su zamna a cikin gida
babu wanda ya fito
mutum ka danshi ya fito ma dai ba a rasawa wani laruri irin na zuwa likita da sauransu amma ta bukata irin ta yau da gobe zuwa aiki ayyuka ma babu ko obanje da proje ba ku su fito ba yau balle ma wani aiki daban
wannan ita ce hanya da kuke ganin mafita wadda za ta kai ga a samu maslaha game da wannan matsala
mutar bujurbujin takardo mun ce a daddaga abubuwa ba su daga ba yau fushin mu ne muka nuna muka ce to in yi fushi mun zama a gidajen mu dole ya saurare mu sai daga wannan dokar
an ce akwai zama da aka yi da shi gwamna da sauran al'umma na gari da sauran jama'a kamar yaya zaman ya kasance ka kasance cikin wanda suke wannan zama
yanzu minti biyar bai yi ba na fito daga cikin zama muka kare zamar alhamdulillah mun yi zama tare da shi gwamna da prefect da sarkin gari kuma da shugabannin kungiyoyin fararen fula da suka dauki wannan nauyin wannan bilmar din na yau kuma da manya-manyan soja da masu gari da magajin gari duka sun hallara an yi canza miyau an yi maganganu da yawa amma ina mai tabbatar ki cewa ba doki kuduri da yayi a wurin ba an ce to za a yi nazari a gani abin da zai fito
yanzu kamar mine ne kuke so to
ya dauke dokar tashi da ya saka a maida mana na da ko ba dauke shi gaba ɗaya ma ban maso din da an ka dauki yau a mai duguri ma ana yawo yanda aka ga dama inda abin ya fito balle a nan jihar Difa kuma mun ka ce wannan dokar da aka dauka baya hana wani hali na Boko Haram kenan dan me za a saka an ba so ake ba gudda dama talaka ba
to ba ku ganin kamar hukumomin su suna yin haka ne saboda ƙara kare lahiyar talaka da kuma kamar tabbatar da tsaro ga al'umma.
To Hajiya Boko Haram yayi a wannan watan watan daya da biyu ko ya wuce wannan yayi atak a ƙarfe biyar yayi atak a ƙarfe shida yayi atak a ƙarfe daya a ƙarfe biyu kenan shi ba ruwan shi da wani dokan tafa inda dan tsaro ake sakawa bayya hanawa da hari kenan a hudda ka dan kuma dan talaka ake saka talaka ta yake bayya
yanzu kuma mine ne to abin yi bayan wannan taro haduwa za ku saki wata haduwa
wannan da yana gare shi tunda mu yau mun yi bilmar kuma gobe ma akwai bilmar taron da muka mun nuna mishi dalilan da ya saka muka bilmar kuma gashi abubuwan da muke so kenan shi yanzu zai je nazari da waɗanda suka sa shi ya doki dokan da shi da kanshi za su ko nazari su gani
sai dai kuma yayin da a ɗaya waje na nemi jin ta bakin hukumomin na jihar Difa hakan ba ta samu ba dukkan wayoyin da na buga ba su samu amsa ba Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
talaka a zan muku gargaɗi gwamnatin mulkin ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku talaka a shi in kun tuna gwamnatin na mana kokari in dare yayi dai in kun tuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari
to madalla a gaida Tamar Abari sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 11 ne da minti 18 na safe a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin a cikin shirin namu na wannan lokacin za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata cikin tattaunawa da muke yi da Alhaji Ja'faru Suleiman Sani commissioner ilimi da kimiyya na jihar Kaduna wanda a yau za mu daura daga tambayar da na yi mishi
baya ga wannan batu sai mu tsindima mu duba kuma batu wanda ya shafi ainihin tallafa ma 'yan jaha yara waɗanda suke karatun kammala sakandare wanda suke shirye-shiryen tafiya makarantun gaba da sakandare. Akwai matsaloli da dama waɗanda suka yi katutu a cikin wannan tsari na ita wannan jarabawa ta kammala makaranta wanda ake kira WAEC da NECO. Hasali ma akan samu ɗalibai da dama da ba sa da kuɗaɗe ko iyayensu da ba su da kuɗaɗe da za su biya musu kuɗin waɗannan jarabawowin. Wane yunkuri gwamnatin jiha take yi don ganin ta tallafa ma yara wajen biya musu kuɗaɗen yin waɗannan jarabawar?
To alhamdulillahi akwai dabaru da aka fito da su kala-kala. Na farko shi ne idan aka yi jarabawa na aji biyu wato SS2 kenan, wanda yake shi ne za a shiga wannan ajin da zai ba da dama a zauna ko WAEC ɗin ko NECO wato SS3. To duk wani yaro da ya sami cin jarabawa a fannoni guda biyar wanda ya hada da Turanci da lissafi da kuma duk wani subject guda uku da zai zama cewa da ya samu biyar masu kyau da English ɗin da lissafi, to gwamnati tana ɗauke mishi nauyin biyan kuɗin makaranta. Tunda aka zo wurin shekaru 13 da suka wuce wannan jihar Kaduna, wannan an ɗauki dabarun da ake amfani da shi, kuma daga cikin 2015 da wannan gwamnati ta zo ta ƙara buɗaɗa shi ya haɗa har da na ƙaramin secondary school ba wato JSCE. Ana yin wannan kuma yana taimakawa. Da can mun lura idan ana ɗan tattaunawa da especially ma mata ɗalibai, menene ya sa kwatsam kawai sai muka ga kin bar karatu kin koma aure? Sai ka zance ai tunda aka zo ma wurin biyan kuɗin jarabawa ne sai ya Allah ko mahaifin yarinya ko kuma mai riƙo da yarinya sai ce shi ba zai iya bada wannan kuɗin. To ta haka gashi mutum ya ɗauko tren ya kawo wurin kuma da zai sami zaman jarabawa ya samu certificate, sai kaga an ce a'a ai saboda waɗansu 'yan kuɗi ƙanana ba zai tafi ba. To ta nan sai aka yi tarasa yara masu ƙwazo waɗanda za su taimaka ma gwamnati da jama'a a kai ci gaban da aka kamata a kai, ko bara mun biya wurin miliyan 135 wurin biya ma waɗannan yara duka da suke makarantunmu, kuma bara da balawar can kaga saboda waɗannan hoɓasa da gwamnati take yi har ya zamana jihar Kaduna yanzu ta fito zakara a arewa. 2017 ɗin nan mu ne muka yi na ɗaya a cin wannan jarabawa na WAEC da NECO a arewa gaba ɗaya, sannan muka yi na 12 faɗin ƙasa. Da aka ƙara fitar da alƙaluma bara 2018 jihar Kaduna ta ƙara zama akan wannan mataki na ɗaya a arewa na 12 a ƙasa. To amma mun zauna da mai girma gwamna da sauran masu ruwa da tsaki a wannan fanni sai muka ga cewa to ai mu ba wai fatan mu kawai mu zama mu ne zakaru a arewa kawai, muna son mu zama zakaru ne a Najeriya, ya zama cewa a cikin jihohi guda biyar waɗanda za su yi fice a wannan jihar ta Kaduna tana cikinsu, kuma an fito da matakai daki-daki da ganin cewa ka insha Allah daga nan zuwa ɗan lokaci ƙanƙani za mu samu wannan kaiwa matakin da muke so mu kai.
Ban tari numfashinka ba commissioner, akwai yara da dama da suka yi ta ƙorafe-ƙorafe ƴan kwanakin baya wanda akwai rahoto da muka yi na musamman wanda ya shafi wannan matsala. Yara da dama sun kawo kokensu cewar iyayensu ba su da zarafi, sannan kuma gwamnatin jiha ba ta yi wani hoɓasa wajen biya musu wannan kuɗi ba. Ana iya cewa kenan wannan akwai wani tsari ba na gama gari ba kenan da kuke da shi, wanda kila wasu makarantu aka zaba kadai waɗanda suke da wannan mataki da za su biya ma yara, wasu makarantu kuma ba su da shi, koko wannan mataki ne na gaba ɗaya jiha?
Mataki ne na gaba ɗaya a jiha. Amma in ka tuna lokacin da muke bayani da kai, ya ce maka wannan tallafi sai mutum ya sami cin kaddu guda biyar a cikinsu da Turanci da lissafi. To watakila waɗannan yaran da suke koke-koke suke ƙorafi ba su samu daman samun nan cin jarabawa a matakin da muke so mu gani ba ne a na lissafi da na Turanci. Idan ba su samu wannan ba, gwamnati ba ta tallafa ma irin waɗannan abin nan. Kuma dalili shi ne saboda kuɗin da ya zamana ake kashewa a ciki, kuma cewa idan ana neman a kawo mutane su yi ƙwazo dole ne sai ka ɗan samu wani tsari da za a shiga da shi, don ku a ce an yi abin na illar da su.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin baƙon namu Alhaji Jafaru Suleiman Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna. Sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Amada da mata dun wajen miƙewa kai kokarin neman sani.
To madalla a gaishe ka Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ka aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ta ce salam VOA Hausa, dan Allah ku bani dama, ni ma na nuna damuwata akan yau ne in makarantar garin Chibok da ke jihar Borno suka cika shekara 5 a hannun ƴan Boko Haram, kuma har yanzu gwamnatin tarayyar Nigeria da jami'an tsaro ba su dauki wani matakin kwato su ba. Dan haka ne nake kira da gwamnatin Nigeria da ta jihar Borno da su ƙara ƙarfi wajen kwato sauran wayannan dalibai na Chibok da ke hannun ƴan Boko Haram. Ta kuma sakonmu na gaba daga Usaini Umar Fareba Gashuwa, ita kuma ta ce salam VOA Hausa, binciken da hukumar lafiya ta yi wanda ya nuna kan cutar hanta ta fi saurin kisa fiye da cutar malaria a shekara, akwai kanshin gaskiya a ciki. Muna addu'ar Allah ka yi mana katangan karfe da kowace irin cuta a duniya baki daya. Ga kuma sako daga Isa Lawan a jihar Yobe, shi kuma ya ce salam VOA Hausa, kalaman da ministan tsaron Najeriya Musul Dan Ali yayi cewa sarakunan jihar Zamfara na da hannu a kashe-kashe da satan jama'a domin neman kudin fansa san bai dace ba, domin bai kamata yayi kudin goro ba kan sarakunan jihar Zamfara. Sako mana karshe kuma a yau ya fito ne daga Dauda Garba unguwar Jaji Patiskum da Abdullahi Musa Gambo Audu unguwar Jaji Patiskum, su kuma suka ce masu iya magana daina cewa idan kaga kurma yana gudu yana waiwaye, to fa ka dafa hularka ka bishi. A gaskiya ni fa lamarin tsaro a Najeriya ba karaman bani mamaki yake ba, ganin shugaban Najeriya dan arewa ne, haka kuma babban hafsan sojan Najeriya dan arewa ne, ga kuma ministan tsaron shi ma dan arewa ne, amma har yanzu an kasa magance mana matsalar tsaro a kasar mu Najeriya, sai ka rasa me yake hana talakawa zuwa haji ne. To Allah ya sauke kuma ya mana maganin wannan al'amari.
Kowa da Allah gaida Hadiza Kyari da wannan sakonni da ta aika mana. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
To a takaice, hukumomin kasar kamar sun tsare waɗansu ƴan Najeriya guda 30 da suka ketura kan iyakar na Asabar bisa tunanin suna da alaka da kungiyar Boko Haram. Yan sanda sun ce gungun mutanen waɗanda galibi mata ne da ƙananan yara ba su nemi izinin ƙetare kan iyaka ba, ba su kuma da katunan shaidar tantancewa yayin da suka kasa amsa tambayoyin da aka yi musu. Jami'an tsaron ƙasar kamar sun ce sun hango motar safa da ke ɗauke da mutanen da aka tsare yayin da suke ƙetare kan iyakar daga gamburin Gala, inda kungiyar Boko Haram take da ƙarfi a lokutan baya. A jiya Lahadi, fadar White House ta maimaita abin da shugaban kasa Donald Trump ya faɗa cewa aika bakin haure da suka shiga Amurka ba wato zuwa wasu jihohi da ke ba su kariya da mayar da su kasashen su na asali ya zanto kalubale ga ma'aikatan gwamnatin tarayya, waɗanda ke cewa abu ne mai yiwuwa kasancewar babu wasu kuɗaɗe da aka ware domin wannan aiki. Da take magana da gidan talabijin na Fox News, sakatare harkokin wajen labaran White House Sarah Sanders ta ce suna duba dukkanin zaɓin da suke da su idan har jam'iyyar Democrat suka ci gaba da watsi da matsalar da ake da ita a bakin iyaka. 'Yar majalisar wakilan Amurka Ilhan Omar ta ce tana ci gaba da fuskantar barazana ga rayuwarta 'yan kwanakin nan tunda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kafe wani hoton bidiyonta tana wasu kalamai kan harin ta'addancin da aka yi Amurka ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001.
to duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da dare za a ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni labarai da sauran shirye-shiryenmu yanzu ba dai din kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka musamman Farfila Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da engineer na wannan la'asariya Mr. Santos baba ya koma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai an jima a dakacin shirin yau da kuke.